يا الله يا الله نهكا الله لكي نرقى بروتك تهت هيبا قول ما تنبيا نكيدا قول ما تنبيا نكيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin matakan shawo kan cin zarafin jama'a a cikin iyali kama daga ma'aurata da ƴaƴan da suka haifa ko kuma ƴan riko ko masu aiki a ƙarƙashin su Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari Wanda ganin munin wannan lamari yasa ta hada kan kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da nufin bada gudunmawa a yunkurin shawo kan lamarin. A cikin hirarsa da wakilin Hassan Maina Kaina, Hajiya Aisha Buhari ta yi ƙarin haske game da taron.
Taron dama mun yi niyyar fita ta dadewa, Allah bai sa mun shiga sai wannan lokacin. To kuma ya zo haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya wanda mata da miji suka yi fada har miji ya rasa. Yara saran shi to mutane da dama suka ta mun magana nace musu ai dama ina da niyyar yin wannan abun kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu taro ne wanda ni na shirya ta a hade da UNFPA wani tallafi na United Nations to mun hada kai ne da su don dama suna nan Najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu suna abubuwa da yawa to sai na dauki wannan fannin nan na cin zarafi so yau muna launching program din mu na war against abuse yaki ne ga cin zarafi ta kowane iri cin zarafin yara safara da mata da maza cin zarafin igajiyayyu ko tsofaffi fada tsakanin mata da maza matan aure da mijinta da kuma ƴaƴa da iyayensu da sauransu duka yanzu za mu zauna mu duba yadda abun yake tafiya tare da tsarin mulkin ƙasar na abubuwan da yake cikin tsarin mulki da abubuwan da babu kamar yanzu misali rape case din nan fiyade da kaina a Kano na ga wata asibiti to akwai wasu kungiyoyi da suke bin maganan fiyaden to mun dai fara samun nasara to shi ne muke gani gara mu tattara gaba ɗaya mu zauna mu gani hukuncin da ake ba wa'anda suka yi fiyaden nan ba tsanani din nan shi yasa mutane suke ta ci gaba da yi su kuma iyayen su yi shiru su ci a rufa musu asiri kada ƴaƴansu su girma ko ba su yi aure ba da ni to su kuma sun ɗauki wannan ɗin kamar ba mai magana so a ci gaba da yi har ma abokin uba ya yi ma ɗan ƴar abokinsa ko ɗan abokinsa da sauransu ba abin da bai faruwa to yanzu akwai wani ma wanda aka ce da aka yi faɗin aka ce ma wata a cikin kotu ɗin ne aka ba ta 10,000 aka ce ta je ta duba lafiyan yarinya so wanda ya taɗin shi ya tafi so kaga irin wannan abubuwa abu ne na tashin hankali ga wurin mu mu iyaye mata shi ne yanzu muka haɗa kai gaba ɗaya da ƙungiyoyi 27 a Najeriya wanda suke zaman kansu suna tallafa ma jama'a ta kowane hanya ne na cin zarafi
idan muka duba a matsayinki na uwa waɗannan ire-iren wato abubuwa na fyaɗe yana faruwa a ƙasa daban-daban na Najeriya wasu suna ganin cewa kamar akwai matsalan hukunci kamar wato babu wani kwakwaran hukunci ko kuma matakan da ake bi domin tabbatar da laifin fyaɗe yana da tsauri da gaske ba ka ganin akwai buƙatar misali a ce majalisar ƙasa a sake duba yanayin wannan doka sannan kuma ƙara gyara hukunci
shi ne insha Allah za mu zauna mu tattauna mu gani hukuncin da ake musu in yayi kadan a ƙara tsanani kowanne abu ya fitar mishi da haƙƙin shi dama a cikin mulki yadda mutane za su yarda da mulki shi ne a fitar ma kowa da haƙƙinsa to shi ne wannan da ni ƙungiyata ta Future Assured mun haɗa kai da ƙungiyoyi guda 27 za mu zauna mu tattauna in mun gama tattauna za mu fitar da sakamakon tattaunawanmu sai mu nemi majalisun kuma sai mu gaya musu ga abin da muka ga ko hukunci ya yi kaɗan ko ya yi yawa ko gwamnati ba ta kare mutane sosai da sauransu duk dai in mun gama za mu san mene da yake za mu haɗu da wanda suka fi mu ilimi da experience da komai da komai za mu haɗa da su abin da mutane nan suka zartar shine za mu ɗauka sai mu yi gaba da shi kamar alal misali zuwa na Kano State ina jiko MD na asibitin wanda muka hadu da shi yake mana bayani yake suna da section gaba daya na treatment irin na rep da idagara an kawo yarinya to ba wani binciken da za a dole ne attending to yarinya din atake nan yanke za a yi komai da komai ko operation komai za a mata saboda yawanci duk suna shiga suna zubar da jini da sauransu to nace masa anan asibiti aka sa wuri musamman na wanda za a karbi irin wannan emergency din a police station ma ya kamata a tsara inda za a karbi irin wannan case din atake fara hukunci idan ya je kotu kada ya wuce sati biyu
in muka duba batun miyagun kwayoyin nan musamman a nan arewacin Najeriya idan muka duba yadda wannan abin ya zama annoba musamman tsakanin matasa da kuma mata wane kokari kike yi dangane da shaukan wannan lamari
maganan shan kwaya magana ne wanda ta riga ta addabi arewacin Najeriya kowa da kowa sani kusan a gidaje 10 in ka irga ne da guda 8 suna da kangararru akan shan kwayoyi kuma har yanzu na ji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za ka mishi ido akai ba to amma a matsayin mu na matan shugabanni akwai kungiya na matan gwamnati ta arewa suka hada kai suka samu waɗanda suka kure akan yadda za a yi a maida yaran kan hanya mai kyau sun zauna sun tattauna da su yanzu shekara mai zuwa cikin January insha Allah za a bude rehabilitation center guda ɗaya za mu yi launching din shi wanda muna neman goyon bayan gwamnati su tallafa ma matan su because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma so muna roƙon gwamnati musamman Northern Governors Forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowane jiha mu samu rehabilitation center guda ɗaya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ringa kai su ana abun nan din su ana maida su kan hanya
excellency ke uwa ce ya kike ji idan aka ce matsalar kwaya da kuma shan kayan maye yanzu ya yawaita ba ma tsakanin yara mata ba a'a hatta matan aure a cikin gidaje abin ya zama ruwan dare
haka din ne especially a Kano kamar yadda muke ji labarin wato yawanci duka suna zaune ba abin da suke yi matan ba su da sana'a kuma sun dora ransu akan mazajen sai abin da suka ba su su ma mazajen ba wani abun kirki ne suke samu ba to wannan yana jefa su cikin wahala da yawa kamar yanzu ina ba da hanya da mata su fito su koyi sana'a muna bin jiha muna Bauchi mun je mun yaye wanda suka koyi sana'a su kusan da dubu da haka muka yaye su already mun riga mun yi a Kano kamar mutum 2,300 so duka dai in za a samu gwamnati su tallafa ma matan su su ma matan da ba su da sana'a dina musu hanya su koyi sana'a in kuma sun koyi sana'a a ba su dan tallafi kadan in kuma an ga ba za a iya bada wannan tallafin ba kowa da kowa sai a bude wani wuri musamman na wannan sana'an kowa ya shiga yayi ya biya dan kuɗi kalilan ya tafi
ban sani ganin cewar akwai batun rashin sanin yanci da dama in an sami matsaloli na fyaɗe iyalai da dama in aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe sun gwammace su yi gum da bakin su wanda hakan ka iya shafar rayuwar yarinyar a nan gaba wani hoɓɓasa kike yi domin ganin cewar an shawo kan wannan matsala domin a fito a nemi yancin duk yarinyar da aka zalunta
muna tunanin wannan dai mun gama wannan taron da zamu ƙara yi zamu ne musamman da malamai da sarakuna don su ne su suke da faɗi haji a cikin al'umma kuma in kin yi magana kowa zai ji su kuma zai ɗauki mataki da sauri fiye da mu matan mun yi magana
Hajiya Aisha Buhari uwar gidan shugaban Najeriya binciken da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Clean a takaice ta gudanar na nuni da cewa ana cin zarafin mutum ɗaya cikin uku a cikin iyali yayin da tashin hankali da gallazawa abokan zama ke karuwa to nan gaba a shirin za ku ji tattaunawa da shirin yayi da masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala a ganin ku menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar sai ku kasance tare da shirin domin iyali muna godiya ga bakowar tamu uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da ta ba mu damar tattaunawa da ita. Yanzu a madadin wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Sulaiman Abo da ya daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza bayu.